Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim yau zan gabatar hanna yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun da jama'a galibi yan Afirka matasa ke kurara ne zuwa kasashen Turai domin neman sauyin rayuwa. Hukumar da matafiya kasashen Turai musamman waɗanda suke bi ta Libya domin shiga kasashen Turai ta barauna ya haya ya jefa da daman su cikin halin oni asu. Na kwana-kwanan nan ko shine wanda aka rika kama su ana cinikin su tamkar bayi, kuma galibin matasan nan da kasashen Afirka kasashen su na karkashin mulkin demokradiya ne. Wanda ake cewa mulki ne da ke samar da ayyukan yi, kenan za a ce demokradiyyar waɗannan kasashe sun kasa kenan ko ko me ke faruwa. Domin yawanci waɗanda aka yi ta nunawa a kafofin sadarwa na zamani har ya sa kasashen su hubbasan karɓo su, waɗannan kasashen dai sun hada da Niger, Nigeria, Chad, Kamaru, Ghana da sauransu. Wannan ya sa muka nemi jin ta bakin wasu fitattu cikin waɗannan kasashen ko me ke sa hakan. Asmanu Muhammadu a Niger ya shaida wa Sulaiman Mumuna Barma cewa ba komi ke sa matasa barin kasashen su ba illa kwadayi da hadama.
Ni a gani na abinda ke kawo wannan ba wani abu bane ba, kwadayi ne. Na ina da aboki da yake horan shi ko yake Italy, yana da kudi ya aiko motoci masu tsada ko ya gina gida nan, kare in bar aiki nan gida in tafi can. Kaji abin da ke kawo wa wannan tururi na tahiya kasashen Turawa.
Amma wasu na cewa talauci ne ke sawa matasan Afirka suna kwarara zuwa Turai.
A ba gaskiya bane, ni na imani da ba talauci bane, tunda in kamar talauci ne da bayo aka fara ba. In ka dauka misali kasan mu, tun kake a samu independence, tun kake a samu yanci, matasan kasan mu suna tahiya kasashen waje. Zaka iske dan kasar Niger musamman dan jaha ta, ni dan jaha ta wani akwai mutanen mu da yau suna da shekara da ta kai 60 chana, kun lokaci kun ciya ta hira shugaban kasa ya iske wani ba'adari a chana da ya tafi wurin diga kiran balan talauci bane lokacin nan, kaga ba masu kudi akwai ba, amma akwai abinci kuma akwai gonaki na noma. Na gaya maka al'ada ce wadda matasa waɗanda su karatu ba, yanzu kuma matasa waɗanda suka karatu na gaya maka wasu suna aiki kansu, kuma kowa na gana daidai abin da mutane ke samu daidai gulgudu. Amma mutane kwadayin kokari ne kai nima in sai ban sai babban mota ko in yi babban gida, kudi yanzu sun bata mutane, matasa sun bace mutane kudi suke so. To kudi kuma sai ana ganin yalla in ka Turai, in ka samu jika 100 na Turai nan kamar miliyan 3 ne ko 4, ka gani kenan wannan kokowa ce. Sannan nace maka idan abukan su wanda a ahe mu gari guda da kai ko mun yi lakwanta ne, kana waje kasashen Turai kenan da sauri ka gina gidaje, sai kaga sun mutane sun bar aiki sun ci zuwa ne wurin digan nan.
Akasarin kasashen Afirka na karkashin tafarkin demokradiya, wanda kuma tsarin mulki ne wanda ya tanadi dukkan wasu abubuwa da ya kamata inganta rayuwar al'umma, sai gashi kuma ana cikin demokradiyan nan matasan Afirka ba sa iya zama gida saboda kuncin rayuwa kamar yadda suke kokawa galibi. Shin demokradiyyar Afirka tana da rauni kenan har yanzu?
Diba akwai kasashen Turai ma akwai wanda ke tawa daga kasar wata kasa zuwa wata kasa. A Turai ma akwai wanda ke tawa daga kasar wata kasa ta Amerika ta ci wata kasa Amerika. Saboda ina gaya maka da cewa wannan abubuwa sai dai Allah ya sauke. Yanzu duk matsala me yasa aka gane ta yanzu aka ga kamar matasan kasashen Afirka suna son su tai kasashen Turai don su nemo kuɗi ko su tace ai inda tsakanin mu ne kasashen Afirka, ai babu wani tashin hankali. Amma abin da ke faruwa har yasa aka ga abin bayyane, kowa ya gani rashin babu ƙasa Libya, sadda Kadafi yake da rai, ɗan kasashen mu dubbai miliyoyi a can suna aiki kuma suna samun kuɗi. To yanzu babu ƙasa, inda babu ƙasa, inda babu shugaban ƙasa, ƙasa ce kowa da mutanen shi, kowane da ɓangaren da ke iko. Ga abin da ya kawo wannan abun an ka gan shi waje, aka cece ku ce bisan shi, tunda inda ya zan babu shugaban kasa, babu mace mai tsawatawa, dole in ka samu mutum kamar da shi ba wanka. In ana kuntatawa Afirka ba ko wace kasa aka kuntatawa, kakkamanta da lokacin da aka yi mulki irin na kama karya, irin mulkin sojoji wanda ba ka magana ko in kai magana a kashe. A kasashen Afirka ɗan kasa ya san mu ba su yi gudu ba su ka bar kasa sai.
A kamar kuwa Sadau Zakari ya shaida wa Muhammad Awal Garba ne cewa ba laifin kowa bane sai na shugabannin nahiyar Afirka da suka kasa samar wa matasa abin yi har sa suke kwadayin zuwa wata kasa domin neman sauyin rayuwa.
Mallam Abul, abin da zan yi gaya maka shine idan matasa na fita kasar su je wasu kasashe musamman na Turawa, saboda neman rayuwa mai inganci dole ne su fita dole ne saboda shugabannin mu na nahiyar Afrika ba sa kiyaye kokarin su na gani cewa matasa sun samu aikin yi matasa na nan da dama masu zaman kashe wando ba su da abin yi sai zamana cewa sun shiga wasu aiki da ba daidai bane musamman sata fashi da shauransu amma kuma fitan aje a nema yana da kyau amma idan an nema ka samu ya kamata a dawo gari bayan an dawo gari yanzu a zo a kafa wato kamfani saboda matasan da suke nan a zaune a nan kasa su ma su maike a wannan shashi tafiya hakan nan zama shekara 10 shekara 2 ba zo an kafa wani abu ta musamman a kasar sa ba gaskiya ba daidai bane ni ina jawo hankalin shugabannin kasashen nahiyar Afrika saboda sun fito yanzu da kwatsakwatsan su sun nuna damuwar su sun na bakin cikin su game da abin da ke faruwa a kasar Libya su ne suka hadasa wannan su ne mafarin wannan al'amarin su ne suka fara kamata yi su wato su zauna su yi tunani yanzu alimusali shugaban kasa Kamaru ya tura jirage sama da biyu na kwaso ɗan kasarsa na Kamaru don Allah dan annabi dai me za su zo yi me za su yi ina aiki ina wajen aiki ina kamfanin aiki babu to ai kamata yi ma a nemi musu wajen aiki domin su samu su zauna a taimaka musu amma ina babu sun dawo an dauke jaka 65 an ba su domin su koma inda suka fito za su koma suka fito nan me za su je su yi a can gona ne an ba su kudin yin gona an ba su kayayyaki an taimaka musu a ba taimaka musu ba
wato dai kana ga siyasar kasashen nahiyar Afirka ba ta da wani tasiri
babu tasiri mamu awaltar babu tasiri sam saboda shi kanshi ma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari gaskiya ya kokarin sa kasar Najeriya wanda yace mutane su koma noma su koma kauye a je a yi noma to kaga wasu kasashen ba haka bane kasar Nijar na yanzu ma take neman wato kafa wannan tafiyan na matsalar noma da shauransu saboda man petrol na da kyau arziki ne amma kuma noma ya fi komai sai sa shugaba Buhari ka ya tura yara matasa su koma kauye su aje a ni noma idan matasa ba su da fini gaskiya akwai babban matsala
to me shawaranka ga matasar kasashen nahiyar Afirka da kuma shugabannin nahiyar Afirka akan yadda za a yi a su daina matasan su daina tafiya ta misali kamar kasar Libya kaga yadda ake kama su ana sayar da su ga bauta to ya wani shawara za ka ba wa a samari da kuma shugabannin nahiyar Afirka akan siyasar su na wannan wakati
ito ta farko ni shawaran zan ba matasa shine ba tafiyan ba samun aiki a can wani irin aiki suke yi a can ma wani irin aiki suke yi saboda gaskiya kamata a koma makaranta a samu ilimi sosai saboda idan ka je kasar turawa kar ka zamana mutumin banza wanda bai da mutunci don mu san yawancin aikin da suke yi a can kuma ba aiki bane wanda ne muke sha'awa mu a nan nahiyar Afrika
ciko kakakin majalisar wakilai na Najeriya Abdulrahman Namdas ya shaida wa Nasiru Aramel Kaya ne cewa galibin matasan masu tafiya ba su da masaniyar abin da za su iya tarrasuwa a wannan tafiya tasu shi yasa suke rawan jikin zuwa Turai ta ko halin kaka
gaskiya yadda matasa suke kokarin zuwa Turai a jirgin Libya da sauransu abu ne wanda gaskiya ba mu ji daɗinta ba domin na ɗaya yaran mu ba karamin kuɗi su ke biya ba wasu suna biya kusan $2,000 wato zai kai kusan $600,000 da wani abu to bayan mutum yana da $600,000 a gani na kaman in mutum $600,000 zai iya ma ya kasuwanci ma a cikin gida a nan Najeriya to don haka ina gani amma kamata cewa gwamnati ta yi kokari a ba ma matasa aiki don matasan mu suna cin gani kaman an fi samun aiki a Turai shi yasa bai dame su ba su shiga wannan ruwa a jeriya ta tafiya wasu su ta mutuwa da sauransu to wannan gaskiya ba daidai ba ne mu a gwamnati a yi kokari a ba matasan mu aiki a tallafa musu wasu a sana da sauransu kuma a wayar da kansu don wasu ma suna tafiyan ba tare da sun san cewa tafiyan suna tsammani kamar za a je lafiya launi sai su tar ma an mayar da su bayi da sauransu shi yake kawo matsala din da ke da shi
Namdas abinda ake cewa baka ga wannan gazawa ce ta yan siyasa da ke alkawarin za su samar da ayyukan yi karshe sai ka tazba ayyukan matasa su riga tunanin za su fi samun rayuwa mai kyau a Turai
a'a gaskiya yan siyasa ne ruwa da daga ana kokari amma babban aiki shine gatsuwa ne in kana aiki a fannin gatsuwa ai ana shiri kaman a wannan kasashe kudin da za a yi nan bana shugaba zai iya ce to a cikin shekarar nan ga zai ba mutane aiki kaza din kuma an zo an aikatar da shi ba da wasu da su kai ba jama'a talakawan da ake samani za su samu wannan in su din suke samu to wannan ba laifi a ciki duk abin da za a yi in ba a gwamnatance ba ko da za a ce kamfanoni ma za su iya ba da aiki sai gwamnati ta ba da kamar enable environment a ce an ba kowa da dama daidai gwagwado ya yi sana'arsa kuma ba tare da abin suna masa ba to kuma in turawa sun ga aka wasa su taho su zo in investi na Najeriya din abin zai samu karuwa amma in duk lokacin da matasa mu suna gari duk lokacin cewa samun aiki sai ture to gaskiya zaddari ana wahala
to masu ware don nan kuma mu kawo ƙarshen wannan shirin sai a wani sati a ji mu da wani sabon shirin yanzu Amadu wakilan namu da su kada da Sulaiman Muna Barma Muhammad Awal Garba da Nasir Adamu Hilkaya da bakin nasu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah